sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lada kuma niya a kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahouse.com ko kuma stationhouse.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabo Imam Aliyu muke farin cikin saki jan ragaman shiri da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji bayanin da mai taimakawa shugaban kasar Najeriya a harkar matasa yayi wa Madina Dauda akan kalaman shugaba Muhammadu Buhari wanda ake ta gutsurutsu ma akan sa sai Sanu Garba da zai shigo da shirin sa na da rashin tayi kuma mu kawo muku labarun da suka dauke hankulan jaridun Najeriya kana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro ku kai ko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yau Litinin yake sa ran zai fara ziyarar aiki a nan Amurka inda zai gana da mai masaukin baki shugaba Trump kuma ɗaya daga cikin bukatunsa a wannan ziyara shine kawo shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a Syria har bayan an ga bayan ƴan ta'addan kungiyar ISIS. Gabanin isowar sa nan birnin Washington a yau Litinin shugaban Macron ya ga tashar talabijin ta Fox a hira da suka yi a fadar shugaban kasa na Faransa a birnin Paris cewa tilas mu sake gina Syria bayan yakin. Saboda haka nake ganin rawar da Amurka za ta taka tana da muhimmanci. Ya kwatanta Amurkan a zaman wacce da wuya a cimma zaman lafiya da tuntubar juna tsakanin kasashen duniya ba tare da ita ba. Shugaba Trump yace yana son ya janye sojojin Amurka daga Syria nan ba da jimawa ba. Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump yace babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un yayin da ita kuma Korea ta Arewa Trinity ta kaita ayyukan haɓaka makaman nuclear ta. Duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai gudanar da Mr. Kim. Har zuwa yanzu dai hukumomin kasar da suke Pyongyang ba su amince za su wargaza makaman kare dangi da suka tara kuma duk ikirarin da shugaba Trump yake yi kasar ba ta amince da wato da kawar da makaman nuclear a mashigin kasashen Korea guda biyu har abada ba. Korea ta Kudu ta ce Korea ta Arewa ta nuna sha'awar ta kawar da makaman nuclear baki daya. Shugaban kasar Nicaragua Daniel Ortega ya soke shirin garan bawul ga fansho ko kudin ritaya kasar sanarwar da yayi cikin makon jiya na daukar mataki wannan mataki ya janyo mummunar zanga zanga a dufadin kasar. Shugaban ya faɗa jiya Lahadi cewa shirin neman ma'aikata su ƙara kaso da suke biya asusun kudin fansho yanzu ya soke shi kuma an jingine shi gefe guda. Yace ba za mu kyale ayi amfani da wannan batu wajen haddasa rudani karya doka da ɗibar ganima ba. Jami'an kasa suka ci akalla mutane 10 sun mutu sakamakon zanga-zangar da aka dufadin kasar. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kiyasin cewa mutane akalla 25 ne suka halaka sakamakon zanga-zangar wacce aka fara tun ranar Laraba da ta gabata. Labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 ya kuma raunata wasu fiye da 100 a birnin Kabul, hukumar zaben Afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karya wa mutane gwiwar fitowa domin zaben yan majalisa da na ƙananan hukumomi. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin a jiya Lahadi a wata cibiyar raba katin shaida inda ɗaruruwan mutane suka hallara domin su nemi katin saboda zaben kasar mai zuwa. Mukaddashin shugaban hukumar zaben kasar Ma'azullah Daulati ya ce rashin tsaro zai kashe gwiwar masu kada guriya lamari da zai kasara tsarin na tafarkin demokradiyya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madallin labarin fara da tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Nasiru Sa'idu Adahama mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari akan harkokin matasa wanda yake ba wata takaddama tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da matasa ga kuma bayanin da yayi wa Madina.
An yi amfani ne kurum da kalaman mai girman shugaban kasa aka canja su don wata bukata wala Allah ko ta siyasa ko wata manufa daban. Babu inda mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce da matasan Najeriya malalata. A cikin irin rukunin tambayoyin da aka yi mai girma shugaban kasa, an masa tambaya akan tsaro da irin halin da ya samu Najeriya, musamman yaki da ta'addanci da kuma irin nasara da galaba da ya samu a arewa maso gabas. An yi masa tambaya akan tattalin arziki, an yi masa tambaya kuma akan cin hanci da rashawa. A cikin bayanin sa tambayar da aka yi masa akan tattalin arziki da kuma yaki da cin hanci da kuma wato yaki da ta'addanci, sai mai girma shugaban kasa ya fara yin shimfiɗa bisa tambihi wanda abin da ya kamata ya yi karatun baya ya tunasar da jama'a masu saurare a wannan lokaci a wannan zauri halin da ya fuskanci Najeriya a halin da ya karbi Najeriya. A wannan bayanin mai girma shugaban kasa sai ya kara da cewa ya samu Najeriya a halin da na farko dai dole za a yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya domin kowace irin kasa mizanin nauyin darajar ta da ake fara yi mata shine da irin yawan al'ummar ta. Najeriya Allah ya albarkace ta da yawan al'umma bisa iddiga aka ce a kimanin mutum miliyan 180. Sai mai girma shugaban kasa ya kara da cewa a cikin miliyan 180 din nan ma'aunin da zaka yi wa kowace irin kasa shine yawan matasanta. To Najeriya tana da matasa fiye da ko kimanin kashi 60 na 100 na miliyan 180. Kici amma a halin da ya tsinci Najeriya, kici fa bayanin da yake a halin da ya tsinci Najeriya saboda tabarbarewar tattalin arzikin kasa da kuma masu fada aji da masu hukunci da shauran misali wanda suka samu damar rike madafin iko da yawan irin cin hanci da rashawa da aka lalata dukiyar Najeriya, sai aka canja tunanin matasan Najeriya da gurbatar da tunaninsu na su samu zama kawai ba za su yi tunanin ya za a yi su tashi su nemi kansu ba kamar yadda kowace kasa kowace matashi yake dan me domin waɗanda za su je su saci kuɗi ko wanda suka ebi kuɗin dukiyar al'umma ba abin da suke yi sai su raunana zuciyar matasa zai su dauka su basu. Wannan sai aka sa mutanen matasan Najeriya a wannan lokacin da tunanin kurum ba za ka tashi ka je ka nema ba kana jiran kurum in an ebo a dauka a baka. Sai mai girma shugaban kasa ya ce amma da ya dawo Allah ya bashi ikon zama shugaban kasa sai ya canja tsarin tunanin matasan Najeriya da cewa a tashi aje a neman na mafi hanyar da Najeriya za ta iya dogaro da kanta shine harkar noma da kiwo wanda so yake karkatar da tattalin arzikin Najeriya daga kan man fetur da muka dogara da shi. Yace to kuma yawancin matasan ba su da kuɗi ko wani abu da za su iya bayarwa a gwamnatance da za a iya taimaka musu da abin da za su iya yi. Gwamnati sai ta musu hanya mafi sauki. Gwamnatin Najeriya za ta dauki nauyin taimaka masa da ko injina ko jari wanda zai dogara da kansa. Wannan bayani mai girma shugaban kasa yi, amma sai aka juya aka ce wai mai girma shugaban kasa ya ce matasan Najeriya malalata ne. Ya kamata idan an yi bayani sai mutane su ji wanda aka ce masa shugaban kasa ya faɗa haka, sai ya ce to a ina ya faɗa, a bani kofi din takarda abin, a bani kofin bidiyo domin tarihi baya ƙarya, tarihi adalci yake, duk abin da kai za a fito a nuna maka a ce kai. Ina ganin idan zaka bata mutum ko in ya zame maka dole bisa al'ada ta siyasa sai ka soki mutum ko ka bata shi, ya kamata idan zaka yi wato abin da ake cewa akwai criticism sai an yarda da shi, kalubale ka kalubalanci mutum, amma ka kalubalanci balanci mutum bisa kan daidai yadda kai in ka nuna masa zai iya gyara zigir, amma baki ka kirkira abu budan bukatar siyasa kurum.
To madalla kafin a ci gaba da shakatawa da wannan So har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu abubuwa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirinmu na gaba
kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau
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 Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna nan cikin koshin lafiya Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC da shirin da rashin tayi yau ma malamin Shehu Aliyu ne bakon namu zai bayyana mana sabon shirin nan na gwamnatin tarayya dangane da kafa wani zaure na bai dai da zai kula da harkokin saka jari da habaka tattalin arziki zamu ji abin da wannan zauren ya kunsa adadin jarin da za a sa da tsare-tsaren sa ga yadda firarta mu ta kasance
ci gaban tattalin arziki habakarsa ya ta'allaka ne akan tsare-tsaren da ake da shi abin da ake kira structure
haka ne
in ka duba kasar ba ta da structure an ce kuma za a yi wannan zaure na bai dai akwai structure a kasar da aka za a yi da za a tanada domin wannan abin ya yi nasara
to an shi ne dole maganar structure din muke yi yanzu tunda a cikin structure da aka bayar wanda shine backbone shine kashin bayan duk ci gaban da za a samu wato dole ne a samar da wannan samar da zauren ba laifi bane tunda shi zauren zai zo ne yi nazari nawa ne target kamar misali yanzu gwamnati tarayya ta ce tana buƙata a wannan zaure a kashin farko ana buƙatar kamar dala biliyan dala ta Amurka dala biliyan 25 a zuba jari a cikin kasar dala biliyan 25 ya fi karfin kasafin kudin kasar na shekara 3 zuwa 4
to kuma
idan aka kawo wannan
kuma za a yi project wajen 240
yau za a yi project kusan 240 to waɗannan kuɗaɗe da aka zuba su su ne za su ai da an kawo kuɗi fa ƙare magana ina ce ina iya tunawa akwai wata masanin arziki da ake ce ma Professor John Robinson daga na America wanda ta ce kuɗi an tambaye ta menene kuɗi ta ce kai kuɗi fa shine abin da duk kuɗi zai yi shine kuɗi to in ko haka ne in an kawo dala biliyan 25 za a sa a sama da wurin zuba jari sama da 240 a cikin kasar to a da me za a zuba kuma waɗannan suna da wani irin multiplier ne don kuma multiplier da suke da shi wanda zai shafi tattalin arzikin ƙasa kuma ya zai zama sustain kuma ya zama sustain kai ta ina da ina ne zai samu agaji wanda zai zama ya shafi komai abin da ake cewa da technological value chain wanda zai shafi in ya shafi ma'aikatar kuɗi ya koma ya shafi ma'aikatar iron and steel in ya shafi iron and steel ya dawo ma'aikatar gona in ya shafi gona ya dawo ma'aikatar manufacturing su zama flower su zama kaza to su waye suke da irin wannan to kaga a wannan saurin a halin da ake ciki yanzu shine dole ne masanan da aka zuba a wannan wuri su zauna su ba da update kuma ka a ba da update na yaudara menene a rinka ba da kiyasin abin da ba haka yake ba sannan kuma masu zuba jarin a kula da su daga ina suka zo suna da wannan tarihin zuba jarin kar mutane su zo wannan laboratory din su dauki abubuwan da wasu za su zo daga baya ainihin wanda ya kamata su zuba jari a wurin ba a bar su ba an bar wasu su kuma su zo ya zama kamar irin yanda aka sayar da Ajakuta steel shekaru hudu da su ce aka tsare a kotu to kar ya zama an koma ana ci shari'o'i a wannan wuri dole ne waɗannan abubuwan da aka ware ya zamana expert din da aka sa sun yi tunani kuma sun yi hangen nesa mai girma sannan sun fitar da abubuwan da za a yi
to malam Aliyu bari malam Shehu bari mai da kai baya duk akan wannan magana daya yes akwai za a saka dala biliyan 25 wannan zunzurutun kuɗi to amma yadda ka san kasar ai an sha saka kuɗi a wasu abubuwa sai a wayi gari bai komi ba kuɗin kuma sun salwanta yaya za a tabbatar da cewa wannan jarin da gwamnati za ta jafa domin mutane su samu ka kawo naka ga kuma wani gefe na gwamnati in kana neman ƙari ka ci gaba kuma a kiyaye a lura da kai ka yi abin da ya kamata ka yi domin ka amfana ƙasar ta amfana menene za a yi a tabbatar cewa ba a karkata komai ba kamar yadda aka saba karkata abubuwa a Najeriya
to akwai abubuwa manya-manya guda biyu na farko dole ne kowa zai shigo ya zo da bankinsa bankin kuma da zai shigo da shi ya zama na banki ne da bankin babban ƙasa ya tabbatar da girman bankin da kuma ya cika wato garanti na kudaden da za a samar a wannan wuri na daya kenan sannan duk wanda zai zuba jari yanzu kaman misali zaka zuba jari a harkan da suka shafi harkan noma to ya zamana cewa direct ka an wuce gonan an kuma samu an fitar da abubuwan da za a yi a gonakin domin idan ta aure tattalin arzikin da ake ta kokari a kwaikwaya tattalin arziki ne da ba dare ba rana aiki ake yi su kuma waɗannan kudade da za a bada shi ba irin kudade ne na gwamnati ba wanda kawai za a ce an ware kaza an yi tasirin kuɗi kaza saboda haka ana jira sai wani da wani sun sa hannu wannan kudade ba haka suke ba kudade ne waɗanda na zo ganiya na kuma abin da nake so da shi kuma ga bankuna na kuma ga abin da nake so mu yi sannan ku shiga yarjejeniya amma abin budawan shi ne dole ne a bude wannan laboratory wato focus laboratory ya shafi gwamnatin tarayya da ma'aikacinta ya shafi gwamnatocin jihohi da wakilansu sannan ya shafi kamfanonin direct don kar a zo a tsaya ana ta ce za ta yi kamfani shinkafa a ƙasar Kebbi amma kuma kana nan Abuja amma akwai wanda ba su so a yi wannan kamfani a ƙasar Kebbi suna so a yi kamfanin ne a wata ƙasa ta daban saboda buƙatu na siyasa ko kuma bankuna su zo su ce su ba za su kai kuɗinsu yankin da ake faɗa ba ko yankin da ake kaza da kaza to gwamnati ce ta yi amfani da wato abin da ake ce ma efficiency dole ce ta fitar da kuzarinta sosai ta inda za a zuba waɗannan kuɗaɗe domin kuɗaɗen da za a zuba kuɗaɗe ne waɗanda ake tunanin in an zuba dala biliyan 25 to kuma riban ne su ɗan kasuwa za su samu na dala biliyan 25 ita kuma tattalin arziki riban mai ta samu a cikin waɗannan sannan su kuma mutanen ƙasa riban mai suka samu a ciki wanda a ƙarshe shi ne zai koma ya zama GDP na ƙasa wanda za a fitar mana da alƙaluman da GDP ya samu daga wannan zuba jari wanda shi zai ba da sustainability ɗinsa ko kuma abin da ya saba ma haka.
To wannan katafaren zauren da jarin dala biliyan 25 da za a saka ciki ya yi ma kiwo tanadi ko gwamnati ba ta ɗauki kiwo da wani muhimmanci ba ne?
Abin da ya sa gwamnati ba ta ɗauki kiwo da muhimmanci ba wato kullum ba mu san priorities ɗin mu ba ne. Menene priorities? Gwamnati abin da take nema ta tsaya da gindinta shi ne haraji. Duka Fulani nan ba da an sa musu jangali ne a yi. Ana suna biyan haraji. Shi yasa ake kiyaye musu haƙoƙinsu. To a yanzu ɗin ba yanzu kamar misali duk inda shanu suke sai a ce to an yadda a yi noma an yadda kuma a yi kiwo amma wanda ya yi noma ya gama noman shi zai biya gwamnati haraji a buhu kaza zai ba da kaza a buhu kaza zai ba da kaza to kuma gwamnati sai ta kawo security a gadin abincin shi shi ma mai shanu wanda yake kiwon shanu miliyan 3 yana da shanu miliyan 3 to ko naira 500 ne aka karba a shekara a dussa naira 500 miliyan nawa ne jihar za ta samu ko kuma gwamnati za ta samu a inda ake wannan noma to dole ne a kawo haraji duk abin da zaka fara wanda kake neman ya tsaya da gindinsa sai ka kawo masa haraji komai kankantarsa amma kaka kawo shi da yawa saboda da shi ne zaka bada security zaka bada shari'a za kuma ka bada wato abin da ake ce ma ka bada gudunmuwar ka kai kanka wanda za ka bayar matattalin arzikin ƙasar. To, ƙasashe waɗanda suka ɗauki shanu al'ada kamar Afirka, mun ɗauki shanu al'ada ne kawai, sannan kuma sai wani da wani ne za su zama suna da shanu. To, shi ya tashi al'ada ya koma a matsayin neman kuɗi, ai noma al'adan kowa ne, amma kowa ya zaɓi noman da zai iya ne. Wanda yake noman shinkafa yana noman shinkafa, wanda yake noman masara yana noman masara. Wanda yake noman kasafa wato rogo yana noman rogo to wannan noman kamar yadda ake noman akuya noman rago noman kifi noman kaza to duk din gwamnati neman su tsaya da gindin shi sai ta samu musu da muhallin inda za su nemi kuɗi in sun gaza ko kana noman domin galibin mutanen da ke shanu za ka yi fito ba a taɓa ware musu wani kuɗi misali aka ce gashi idan kuna so ku sai magunguna ko ku yi kaza ga veterinary medicine ga veterinary clinic da gwamnati ta yi muku saboda wannan clinic din shi kan zai tsaye da su kusa da waɗannan wurare ko in suka ga suna samu to sai aka bar masu kiwo tsakanin su kawai sai dai su je su nemo baturen shanu ko ya iya ko bai iya ba shi kuma suna can suna yi yana tura magungunan da zai jawo mutane su ci namun ba su sani ba to kaga duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda hukuma ya kamata a samu mutanen da suka samu animal science suka san menene dabba ita kanta kuma ya kamata ta zauna da su ya kamata a zauna ba a tsaya ma tsakanin me yake Allah da kuma wane ne waɗannan su kadai ba za su haifar da mutunta arzikin damar ido ba tunda su riga kamar kuje manoma shanu ta riga ta mai kowa laifi misali in kadai cikin hukumar masu kiwo wanda suka fara wahala da su shine Hausawa tun lokacin wanda ke cewa bukulo waɗanda za su zo da adda su share wanda suka ga dama a kasar Hausa tunti to amma abin da ke gwamnati ke ce ko uwu amma a zamanin da aka zauna lafiya dukkan filanin Najeriya jangali ai harajin shanu saboda haka kuma ana kiyaye musu haƙƙin su saboda haka dole sai an kula da irin waɗannan abubuwa
to ubangiji Allah ya taimako mallam Shehu nagode
amin to wallahi nagode mallam
sai nagode kwarai madalla
to Allah ya taimaka thank you
jama'a anan ne Salo Garba zan yi muku sallama sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai muku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu mallam Shehu Aliyu da Solomon Abu da Tubahir Radio ne waɗanda suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke cewa huta lafiya
To a gaida Salo Garba yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation ta ruwaito kungiyar Kristoci ta Najeriya kan na kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da watsi da shawarar da Prime Minister Burtaniya ta bayar game da masu auren jinsi daya. Jaridar dai ta ruwaito shugaban kungiyar Kristocin Najeriya kan Dr. Olasupo Ayokunle na kira ga gwamnatin Najeriya da ta watsi da irin wannan shawara da kungiyar ta ce tamkar huduba ce ta shedan da Prime Minister Burtaniya take wa kasashen kungiyar Commonwealth na amincewa da masu auren jinsi daya kungiyar Kristocin ta ce wannan ya sabawa dokokin Ubangiji sai kuma jaridar leadership jaridar ta ruwaito hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya na zargin kasar Kamaru da tilastawa yan gudun hijira kimanin 87,600 yan asalin Najeriya dake kasar ta Kamaru wato dawowa gida bayan sun nemi mafakar siyasa a kasar ta Kamaru Majalisar Dinkin Duniya dai ta ce akasarin yan Najeriya yan gudun hijira ne dake rerewa rigicin Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya daga nan kuma sai jaridar The Punch jaridar kuma da Toyoto mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu na sukan ministan kudin Najeriya da gwamnatin babban bankin Najeriya bisa matakin da suka dauka na kin halarta wani taro da aka shirya a Amurka tsakanin Najeriya da kuma kasar Amurka akan saka jari jaridar The Punch ta ruwaito mai martaba sarkin na Kano na cewa takitaken manyan jami'an gwamnatin Najeriya zai sanya Najeriya ta hasara masu saka jari musamman daga kasar ta Amurka shi da wannan taro an shirya shi ne a lokacin taron hukumar bankin duniya da aka gudanar a birnin Washington na kasar Amurka sai a shekara ta 2020 ne kasar Amurka da ta sayarwa Najeriya wasu jirage domin yaki da kungiyar Boko Haram wannan dai na daya daga cikin labaran jaridar The Vanguard jaridar ta to wani jami'in gwamnatin kasar Amurka da bata bayyana ba na cewa batun sayarwa Najeriya jiragen yakin na daya daga cikin batutuwan da shugaban Muhammadu Buhari zai tattauna da shugaban kasar Amurka a ziyarar da zai kai kasar a mako mai zuwa ko da yake tuni gwamnatin Najeriya ta biya dalar Amurka 593 ga kasar Amurka amma kuma rahotanni na cewa nan da shekaru biyu ne ba kammala kira jiragen a gashe sai jaridar Premium Times da ake bugawa ta shafin yanar gizo jaridar dai ta ruwaito cewa Najeriya ta yi alƙawarin samar da naira biliyan 108 domin kawar da cutar zazzabin cizon sauro a kasar jaridar ta Premium Times ta ce Najeriya za ta samu kudaden ne daga bankin duniya da bankin Islama da kuma bankin raya kasashen Afirka a wata sanarwa da aka fitar a taron kungiyar kasashen Commonwealth da aka kammala birnin London Najeriya da wasu kasashen Afirka sun sha alwashin kawar da cutar ta malaria nan ba da daddewa ba karshen sharhin jaridun namu na wannan safiya kenan baban gidan Prime Minister Amurka daga Lagos
madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
da magana alhaji Abdulmunin kwalli jafure ni da yan lumana yan zama lahiya
da ku da RSD ku bar taimakon ku ga banza dan intishin kasar san ita bayan dukkan din mutanen da sun tafi tarayya ne ta kudi ta kun hawo mu ku hawo ta kudi sai ta fanki shi ta sawana kan an sa ku kun ji hukuri a cha assembly an yi da mutanen miga.
Assalamu alaikum DOA Hausa, sunana Kadura Digaga ɗan Fulani Digaga Bauchi Nigeria. Da Allah yana so ku ba ni amfani dama in yi kira ga gwamnatin Benue inda ake kashe-kashe tsakanin Fulani da manoma. Gaskiya wannan abin muna jin haushi wannan abin.
Assalamu alaikum DOA Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Sola a gwamnatin Sikare. Ni dai mun gode da kamun lube General Muhammadu Buhari, mun gode da mulkin shi kuma Allah ya ƙara mishi lafiya da basira.
Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana ba kuma Muhammad daga tashar jihar Yobe. A yau ra'ayina da zan bada shi ne kada ban yi ba ɗan uwana ta kawo ɗan Najeriya dangane da baƙi da aka fa a gabanin shekara ta 2019. Shi ne nake kira ga talakawa su fito sun yi zaɓe, amma ina kira da talakawa su tantance masu kawo ba wanda su suke ƙauna ba.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Yau Litinin yake sa ran shugaban Faransa Emmanuel Macron zai fara ziyarar aiki a nan Amurka, inda zai gana da mai masaukin baƙi cikin batutuwa da za su tattauna har da yunkurin da shi shugaban na Faransa yake na shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a Siriya har bayan an ga bayan 'yan ta'addan ƙungiyar ISIS. Gabanin sowar sanan Washington DC, yau Litinin shugaba Macron ya ga tashar talabijin ta Fox a hira da suka yi a fadar shugaban ƙasa na Faransa a birnin Paris cewa tilas ne mu sake gina Siriya bayan yaƙin, saboda haka nake ganin rawar da Amurka za ta taka tana da muhimmanci. Jiya Alhadi, shugaban na Amurka Donald Trump ya ce babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron kolin da zai yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, yayin da ita kuma Koriya ta Arewa tana ta takaita ayyukan haɓaka makaman nukiliyar ta. Duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaba Kim. Har zuwa yanzu hukumomin ƙasar da suke Pyongyang ba su amince su wargaza makaman ƙare dangi da suka tara, kuma duk da ikirarin da shugaba Trump yake yi, ƙasar ba ta amince ta kawar da makaman nukiliya a mashigin ƙasashen Koriyan guda biyu har abada ba.
To madalla, yanzu kuma annan mu kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman sahabo Imam Aliyu wanda ya fiya na gabatarwa, sai Salomon Abu da ya bada umarni da injiniyan John Ellison, ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.